Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya kuma ga labaran duniyar. Shugaban kasar China Xi Jinping ya kira taron kwamitin zartarwa a jiya Asabar domin tattauna hanyoyin shawo kan mummunar cutar coronavirus da ta barke a kasar. Yana mai tabbatar da cewa kasar na fuskantar mummunan hali, a cewar rahoton wata tashar talabijin ta kasar. A cewar rahoton da Xi ya shaidawa yan kwamitin cewa cutar ta coronavirus tana ƙara yaduwa cikin sauri, yayin da ƙwararru suka mai da hankali akan wasu asibitoci kalilan domin kula da waɗanda cutar ke ƙoƙarin hallakawa. Wannan na zuwa ne a daidai sa'ar da gwamnatin kasar Amurka take shirin kwashe jami'an jakadancin ta da iyalansu da ma sauran 'yan kasar Amurka daga Wuhan a yau Lahadi, kamar yadda mujallar Street Journal ta bada rahoto a jiya Asabar. Rahoton ya bayyana cewa wani da ke da masaniya akan shirin ya ce ofishin jakadancin Amurka na nan yana tuntubar kimanin Amurkawa 1,000 da yake da masaniya a kansu. To sai dai mutumin ya ce Amurkawa wanda aka kwaso ne za su ɗauki nauyin biyan kuɗin jirgi da aka samar mai ɗaukar kimanin mutane 230. Tawagar masu kariyar shugaban Amurka Donald Trump sun so magabatar da nasu bayanan ƙalubalantar tsige shi a majalisar dattawa a yau Asabar, bayan da masu gabatar da ƙarar tsigewar na majalisar wakilai suka kammala gabatarwarsu ta kwanaki uku a fafutukar ta tsige Trump mai cike da tarihi. Lauyan fadar shugaban ƙasa ta White House Pat Cipollone shi ne ya so magabatar da kariyar Trump ta hanyar bayyana cewa 'yan majalisar wakilan na Democrats sun kasa cimma burinsu. Zaman kariyar na jiya Asabar ya karkata ne akan nazarin muhawarorin da za a zube kasa domin warware su ɗaya bayan ɗaya a mako mai zuwa. Ana zargin shugaba Trump da matsawa shugaban Ukraine lamba ya gudanar da bincike akan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a wata hirarsu ta wayar tarho. Haka kuma ana zargin sa da rike tallafin soji na ƙasar ta Ukraine, har sai Zelensky ya fito ƙarar ya bayyana cewa yana binciken Biden da ɗansa Hunter. Jami'ai sun bayyana cewa adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata ƙarfar girgizar ƙasa da ta shafi gabashin Turkiya ya ƙaru zuwa 29 a jiya Asabar, yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da ke makale a cikin baraguzan gine-gine da suka rushe. Da yake jawabi a wani taron manema labarai, ministan harkokin cikin gida Sule Soilu ya faɗa da safiyar jiya cewa mutane 18 ne suka rasa ransu a gundumar El Azing, inda aka yi babbar girgizar kasar ta ranar Juma'a, da kuma wasu hudu a makwabciyar gundumar Malatya. Daga bisani kuma hukumar kula da balawoyin kasar ta ƙara bayyana wasu ƙarin mutane 7 da suka mutu, wasu 1,243 kuma sun sami raunuka, inda 34 daga cikinsu suke a sashe na musamman na asibitoci. To amma ba a cikin mawuyacin yanayi ba, a cewar ministan lafiya Faritin Kocha. Cibiyoyin kula da girgizar ƙasa da dama sun bayyana ƙarfin girgizar da ta auku da misalin ƙarfe 8:55 na dare, da cewa ta kai ƙarfin ma'auni 6.5 zuwa 6.8. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Kasar Iran bata fidda rai ga sulhuntawa da Amurka ba, duk kuwa da harin jirgin sama maras matuki da Amurka din ta kai da ya hallaka babban kwamandan sojin Iraki, a cewar ministan harkokin wajen kasar Irakin a wata zantawa da manema labarai da aka wallafa a yau Lahadi. Muhammad Jawad Zarif ya fadawa mujallar Der Spiegel ta kasar Jamus cewa ba a taba ɗebe tsammanin mutane za su sauya ra'ayinsu su kuma tunkari abin da ke gabansu a wata hira da aka ɗauka a Tehran a jiya Asabar. ana ci gaba da samun tankiya tsakanin Washington da Tehran tun daga shekara ta 2018 sa'adda shugaba Donald Trump ya fitar da Amurka daga shirin sulhun ta nuclear Iran tun kuma da Amurka ta kakaba manyan takunkumai da suka gurgunta tattalin arzikin Iran to sai dai Zarif ya ce Iran na bukatar tattaunawar sulhun to amma ya jaddada bukatar da kasarsa ta yi a can baya na cewa har sai Amurka ta cire takunkumanta akan kasar a ƙarshe kusan watanni bakwai bayan da India ta datse layin sadarwa a yankin Kashmir na kasar a mayar da wani sashi na ayyukan sadarwar internet a jiya Asabar to amma har yanzu mutanen yankin kusan miliyan bakwai ba su da kafafen sada zumunta na internet yunkurin ya zo ne makonni biyu bayan da kotu ta baiwa gwamnati umarnin da ta sake duba haramcin da ta yi
kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To madalla ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai miki dole
ya ta Amerika ga mun shirin biciko mana dahi
kasuwa akai miki dole
farashi kan hau kan sauka kasuwa akai miki dole
to jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da kasancewa tare da mu a wannan lokaci a kuma wani sabon shirin mu da muka yi wa lakabi da kasuwa akai miki dole tare kuma da ni Hawwa Umar a yau na shigo kasuwar Gumi Market Central Market kenan babbar kasuwa ce a Kaduna inda kuma ga masu saye da sayarwa kuma zan so dan ji yaya dan takaitaccen tarihin kasuwar nan yake mallam ko zaka faɗa min sunanka
sunana Alhaji Usman Musa mai turare a babban kasuwa ta Sheikh Abubakar Muhammad Gumi wadda take nan cikin garin Kaduna
to ya dan takaitaccen tarihin kasuwar nan
to wannan kasuwa an gina ta tsohuwar kasuwa ce ko lokacin da ta samu masifa ta gobara aka kwashe wannan mutane aka kai su kasuwa can na tudun wada wanda ake cewa kasuwar bacci bayan da aka gama gina ta lokacin gwamnatin jihar Arewa na ce mai Abba Kiyari
kabar shekaru nawa kenan
za ta kai kaman shekara 40 da wani zuwa 50 so a wannan lokaci bayan da aka gama gina ta aka umurci wadancan mutane suke kasuwar bacci su dawo wannan kasuwa aka bude ta aka ci gaba da kasuwanci a cikin wannan kasuwa bayan haka kuma ana ci gaba da kasuwa sai Allah ya kawo wata jarabta a lokacin gwamnati Hamidu Ali shike gwamnati a Kaduna aka samu jarabta ita ma na gobara sai aka dan gunar da mutane a kaman Ceceniya da wani da ake cewa Betinari da wasu wurare a cikin garin Kaduna din ita ma bayan an gama lokacin sun riga sun gama mulki an dawo mulki na farahula a lokacin gwamnatin jihar Kaduna Abba Karfi mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya zo ya bude wannan kasuwa a wannan lokaci ina jin 2002 bayan an gama gyara an gama gini sosai a duk wannan lokacin da aka samu jarabta gaba daya kasuwa aka rushe ta kuma aka gina ta so shine kuma har yanzu muke cikin wannan lokaci
to kamar me da me ma aka fi sayarwa a kasuwar nan
kasuwa Sheikh Abubakar Gumi ba abin da ba a saidawa abin da zan ce miki ba a sayarwa a wurin nan sai dai kaman dabbobi dan kaman su tumaturi alayyahu barkono duk akwai bangaren su akwai bangaren provisions akwai bangaren da ake sai da turaruka akwai bangaren da ake sai da ya duka da takalma da dukkan wani abu da kike sani dan adam na bukata
so ana akrami daga nan kasuwar Abubakar Gumi Kaduna
yaya mu'amalar masu saye da sayarwa take a wannan kasuwa
to alhamdulillah gaskiya mu'amalar mu tsakanin masu saidawa mu kenan da koma saya sai mu ce san barka ki gaskiya mu nan muna karrama masu ciniki saboda kamar da kasani kasuwar daga cewa mafi yanci akwai wuraren da ke cewa sun fi saida abubuwa da yawa kamar takalma ne ko provision ne ko shaddodi ne da magunguna ne ma haka da su sutura ne ma haka da wurin kaji ma haka kusan ko ina amma a yamu tsaki ba wai za a cewa su kai ne a wannan wurin zaki samu wasu abubuwan da yake bukata na yau da gobe dan haka wannan kasuwa mun gaskiya ta Abubakar Gumi Kaduna kasuwa ce wanda muke alfahari da ita muke mutunta mutane
duk dai a cikin kasuwar Sheikh Abubakar Gumi bari mu koma mu ji yaya sha'anin tsaro yake
a sunana comrade Hassan Haruna Aliyu shugaban security da ke kula da garden ita wannan kasuwa a halin yanzu
ku ne masu idan karfe 6 yayi ba a rufe kasuwa ba kuke wa mutane bulala kenan
Ato, alhamdulillah, duk da ke ba abin da zamu faɗa sai dai mu ce mun gode wa Allah subhanahu wataala.
Kamar wasu kalubale ma kuke fuskanta a bangaren matsaro security na kasuwa?
To a yanzu dai babu wani kalubale mai yawa da muke fuskanta, domin duk abin da muke fata Allah ta'ala ya bamu, amma kalubalen kawai shine na yadda waɗansu suka jahilci kananun dokoki. Tunda naji kin yi magana amma mutane ba su fita ba, za a yi musu bulala. To irin waɗannan kananun dokokin su ne, amma Allah ta'ala ya kare mana kasuwar daga dukkan wani sharri, musamman abin da ya shafi a zo a yi bugling din shago, ko kuma a zo a tara mutum a kwace masa kuɗi, ko kuma a shigo a mamaye mutane a yi sata. Wannan duk ya zama tarihi daga ɗan lokacin da muka fara zuwa yanzu. Tabbas yanzu kasuwa ta samu tsaro.
Gashi nan na zo wani shago da naga ana ta daga gelalluka ga mata sun cika an taru. Bari dai mu ji daga bakin shi wannan mai sai da gele. Ban Allah, me sunanka?
Sunana Murtala Usman. Me nawa kika saya gaskiya?
Na ce 2000.
A ya wuce gaskiya.
Ya wuce.
Kara mun sai da miki. Gaskiya da 500 muke sai. A na sani, ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba? Hakuri yake ya dan kara inda yi ko ba haka ba? Ki dai bashi da 400 din. To saboda da ke ce kawo kudin ko. Amma a gaskiya na yi hakuri ne. Na yi hakuri ne ko eh. Ina jin bayanin. Wannan bakin shine bakin da nake da shi gaskiya.
A makara da dan sadafa.
A to ai kuma ina da sauki ta wani bangaren.
Shin me da me kake saidawa?
Akwai geluluwa su suka fi yawa, akwai fana, akwai brazier, akwai skin tight.
To yaya farashin gelallukan suke?
Eh, farashin geluluwa sun rage akan yadda ake saida su.
Amma kuma kwastomomi suna ta korafi, wata ma har ta ma fasa saya bata saya ba saboda yayi tsada. Me ya faru farashin yayi sama?
Eh, rashin sanin takan menene farashin hawa-hawa ne, saboda haka ba yanda za a ce wanda za ka sayar da shi 3000 a saye shi 2000 ka sayar da shi.
Sunana Zainab. Na zo siyan kayayyaki, gele, takalmi da sauransu da su jaka.
Gelen nan da kika saya yaya farashinsa?
Gaskiya sun dan tashi fa. Da ba su kai haka kwarai.
Sunana Priscilla Makama. Na zo in saye gelle ne.
Gelen wanne kika saya?
Gaskiya wanda na gani nake so. A da nakan saye shi 2500. Amma yanzu na gani an ce min 4500.
Biki saya ba kenan?
Gaskiya ban saya ba don baya cikin budget dina.
Kin leka wani shagon gele ko kuma nan din kawai kika zo?
Na shiga wurin shaguna kashi uku, kuma wani the price is less, wani kuma the same thing ne da wanda na gani yanzu.
Sunana Sunusi Muhammad.
Malam Sunusi, kamar me da me kake sayarwa a shagon nan?
Ina saida geluluwa da su brazier da panties da su skin tight.
To yaya farashin gelallukan suke? Dan na hira da wasu kwastomomi sun ce gele fa farashi ya hau.
Geluluwa muna sai da su cikin farashi mai rausa wanda kowa zai iya siya daidai gwargwado.
Me yasa hankalinka ba ka fara sana'ar irin wayannan kayayyaki?
Kasantuwan yanda yanzu ko ka gama karatu zaka ga babu wani aiki da zaka samu. Kasantuwa haka sai muka fara yin wasu harkoki wanda zamu taimaka wa kanmu kafin a ce an samu wani aiki.
Sunana Muhammad Abdullahi.
Me ka zo siya a kasuwar nan?
Ko na zo giftawa daga shagon nan wani gele yayi min shi na shiga zan sayo mai daki na.
To dama ka saba saya mata mayafai ne?
Eh, ba wai na saba akai-akai ba, na dai taba yi dai. To kuma dai haka baba iya mai yayi da wani abu da naga ya dan yi min haka na kan zuwa sai. To kuma yau mayafin ne dai na gani na zo wucewa.
To masu sauraron mu, da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a cikin wannan sabon shiri namu na kasuwa akai miki dole, inda muka ziyarci kasuwar Sheikh Abubakar Gumi dake Kaduna. A madadin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Kasuwa a kasar mu.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Assalamu alaikum jama'a, sunana Pastor Benjamin Nasara, director na pastorci na Ekwa. Za mu yi dan tattaunawa ne akan wannan kan magana mai cewa gwajin hikima. Ina so mu yi addu'a tare tukuna. Allah madaukaki, mun gode maka domin cikin alherin ka, ka bar mu da lafiya, ka bar mu da rai, ka shirya mu, ka ba mu hikima domin mu gamshe ka. Hukum mu kenan cikin sunan Isa Almasihu shine ceto mu. Karatun mu yau tana samuwa ne a cikin littafin Sarakuna ta 1 Sura 3 daga aya ta 16 zuwa 28. Me yasa muna bukatan hikima wannan safiyan ko kuwa yau? Domin akwai al'amarai da yawa inda muka karanta ya nuna mana cewa tun daga farko daga aya ta 1 zuwa 16 mun lura cewa Sulaimanu yaro ne na babban sarki wato Dauda da ya haura akan wannan matsayin bai irin na yan zamani ba, balle ma ya kawo girman kai a ciki, ya zo da kaskanci, ya zo da neman roko ga Allah da dare sai ya ce, Ubangiji ina so ka taimake ni domin in bi da waɗannan mutane. Allah cikin ikonsa bai barshi da hikima kadai ba, ya kara mishi arziki duniya. Kowace rana tana da damoyin kanta, akwai kalubalai da yawa, muna bukatar hikima daga gun Allah, ba irin ta duniya wanda yakan kai mugunta. Ko ina roƙon mu jama'a, yayin da zamu fita kowace rana muna bukatar hikima domin ababa masu kyau da mara kyau da zamu tsarar da su, muna roƙon Ubangiji ya taimake mu. Bari mu yi addu'a. Ya Ubangiji, kai da ka kasance Allah na sama da na kasa, ka ba mu hikimarka domin mu ci nasara. Amin.
Madalla, masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraronmu. Ni ce Aisha Sule daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Zan gabatar muku da wannan shiri.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin.
A yau shirin namu zai dubi cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Cutar na daga cikin cututtuka masu nakasa al'umma har ma ya kai ga kisa a duk fadin duniya, kamar a ƙasashe masu tasowa. Yayin da ya fiwa ƙananan yara da masu juna biyu illa, musamman ma a jihohinmu na arewa. Wannan cuta dai na so zama ruwan dare game duniya, domin jama'a da dama ba babba ba yaro na fama da wannan cuta. Mafi akasari da damina ko dab da ficewar damina aka fi fama da wannan cuta, amma yanzu al'amarin ya canza. Hukumar kula da lafiya ta duniya, wato WHO, a wani rahoto kan wannan ciwon zazzabin cizon sauro da ta wallafa ta shekara ta 2017, kusan rabin al'ummar duniya na zaune ne a ƙasashe da yankuna 91 a yankuna 91 da cutar malaria ta fi kamari. Rahoton yayi bayanin cewa a shekara ta 2016 cutar ta kama sama da mutane miliyan 216, kuma ta yi sanadiyar mutuwar 445,000, kuma yawancinsu ƙananan yara ne daga Afirka. Hajiya Binta Muhammad, ma'aikaciyar gwamnati ce a Kadunan Najeriya, ta bayyana mana yadda ta sha fama da rashin lafiya kafin ma aka gane cewa malaria ke damunta.
So a lokacin da nake jin zazzabi, wani lokaci zan ji baki na babu daɗi, yana da ɗaci, da ciwon kai, da ciwon ciki, wani lokaci kuma da zazzabi ga zuwa toilet ina yin bayan gari. To in ya kama wani lokaci ya lalace har ina yin amai. Sai abin mun yawa sai na tafi asibiti. Da na je asibiti aka ce za a bani magani, amma sai an auna ni an gane ni
damuwa. Dama zan ce to ba a yi gwaje-gwaje ba?
Sai na ba su haɗin kai, na ce na kusa haka nan. Sai aka ɗebi jini na, aka auna ni, aka ce ina da malaria ta ɗan yi min yawa a jikina, shi yasa har ma nikan kai ga zawo in yi amai kuma.
To kin daɗe ne baki je asibiti ba kenan?
Na daɗe wani lokaci sai ina zuwa kemis in ɗan sai magani in sha in ɗan ji sauƙi, in sai ma in sai na ga abin ya yi ya kai ga sani amai da gudawa. Sai dai kawai sai na ce to bari in je asibiti a gane meye matsala. saboda akwai cututtuka da dama waɗanda suke tarayyara mutum ya kai ga wannan. Shine suka yi finding out, suka gane cewa malaria ce suke tare da ita.
To yaya kuma zancen kashe kuɗi? Sayan maganin malaria na da sauki, ana samu a sauƙaƙe ko ya abin yake?
In gaskiya da je za ka yi da kuɗinka, don ba gwamnati take ba da yawa. Za ku ce maka gashi wannan sai an yi full dose na treatment ɗinka. Za a fara maka allura kwana uku, kullum ana yin ɗaya, sannan bayan an gama allura sannan a baka ƙwayoyin da za ka sha.
Ko a asibitin gwamnati ko sai a asibitin kuɗi?
A asibitin gwamnati ma rubuta maka za su ce ka je ka saya.
To Allah ya sauwaƙe. Dr. Abdullahi Musa Koko likita ne a asibitin gwamnatin tarayya da ke Gusau, wato Federal Medical Center, ya yi bayanin alamomin malaria da matakan kariya da al'umma ya kamata su ɗauka.
Da farko dai ita wannan ciwon wanda ake kira malaria turanci, ko kuma ake zazzabin cizon sauro, farko dai sauro ne yake kawo shi, macen sauro wanda take ɗauke da wannan ƙwayar cutar wanda ake ce a turanci plasmodium. To idan wannan macen sauron ta ciza na adam, tana sakin wannan wani ɗiba jini, za ta saki wannan ƙwayar cutar wanda za ta shiga jini kuma ta yi ta kawo wannan illa ta zazzabin ciwon malaria ɗin.
Haka.
Wasu daga cikin alamomin shi wannan zazzabi na malaria, akwai zazzabi mai zafi. Zazzabi a tasam a wannan su awayi kuma sai jikin ya dawo kuma ba wannan zazzabi ko kuma ya riƙa jin zafi. Sai kuma ciwon kai, zazzabin ciwon kai haka zai yi kan shi na ciwon sosai. Sai kuma ta ciwon jiki ga ɗaya daga ɗin jiki da ciwon baya.
Haka.
Akwai amai haka, wani lokacin ma sukan iya samu da yawa. Yara kuma shi wannan zazzabin ya fi a wurin yara da kuma mata masu juna biyu, yakan iya kasuwa da ciki. Yara kuma har yakan iya ja su irin musu ringa fizgen nan. Wanda zai iya ma'adane, zai iya kawo matsala a kusa. Wanda wani lokaci in ya ɗauka lokaci mai tsawo ma yaran har su girma haka, za ki ga dai wannan matsalar da aka samu a baya tana da illa. Bayan haka kuma kamar wannan ciwon malaria ɗin, saboda matsaloli shi a nan yankunan namu sosai, bincike ma yana nuna cewa a cikin dakika 30 ana rasa mutum ɗaya, yana mutum ɗaya yana rasuwa a wannan zazzabi. To kuma ina shi shine wannan zazzabin kamar a wurin yara, sai ga irin yan saboda ya zai wahala a ciki, kamar irin lokacin da ciwon ya fi kamari kamar lokacin damina, za ki ga yara nan da nan suna faɗuwa ciki, har da irin yayin da suke zuwa makaranta, za ki ga yaro ko da ana jarrabawa ne, suke da wasu sun faɗi ba lafiya, dole su koma gida iyaye a yi ta kashe kuɗi, ana ƙoƙarin dai a yi. Ko a manyan ma za ki gani zai wahala cikin mutane goma da cikin kila mutane biyar ba, ba su da irin wannan zazzabi ba a cikin shekara.
To na ji ka ce da damina, kuma yanzu kaman bisa ga dukkan alamu sai ka ga bayan damina ma ta shige ba, ko lokacin sanyi ne ma sai ka ga ana fama da irin waɗannan zazzabin, ko ba na malariyan ba ne wannan?
A'a, shi ma hakan, amma yawan kamuwa da shi a lokacin damina ya fi, saboda ɗaya daga cikin abin da suke kawo shi shine ruwa da suke kwanciya, sauro na hayayyafa a cikin yaɗi. To amma idan ba lokacin damina ba ne, ke ga abin yana raguwa. Amma kuma da yake muhallin akwai hanyoyin magudanar ruwa da sauransu, za ki ga sai akwai sauro ɗin sauyi matuƙa amfani shi da muhallin shi.
To na ji kai ma a matsayinka na likita ka yi zancen kashe kuɗi. To kana nufin kashe kuɗi ta ɓangaren mara lafiya ko kashe kuɗi ta wajen hukuma, ko ya abin yake ne?
Hajjiya duka ya ƙunsa duka guda ba. Na farko za ki ga cewa ƙasashe a kaman tasowa irin namu suna kashe miliyoyin wurin ƙoƙarin cewa wannan cutar daga sai magani, daga wannan ladar mutane ana wayar musu da kan jama'a, ana wayar da kuma ba da kai a kan da ke haka ga idan biki tafi muhallin shi. Bayan haka kuma ki kamawa saboda yanayin ta zaki ga magidanta ko kuma sunar iyayen dole ke sun dauki kudi sai magani duk da ana da bayar da maganin amban wani shukar da yake shi sai hadi don dai a ga cewa an samu lafiya millions of dollars da ke sakawa a cikin wannan abin da dai a ga cewa an kawar da wannan
To wannan kuɗi da gwamnati ke kashewa kana ganin cewa yana kaman abin yana kaiwa ga gaci kuwa saboda zaka ga yawanci duk da kashe kuɗin sai kaga cewa har yanzu dai cutar na nan ba a rage kaifinta ba
sai san da cewa duk da yake ana sa kuɗaɗe kowa sai yayi nashi idan gwamnati za ta sa kuɗi kuma mutane sun
Dama dai ka san an ce rigakafi yafi magani to idan haka ne wani shawara zaka ba wa al'umma
shawara da zan ba mu al'umma shine wannan tsaftace muhallin nan yana da matukar amfani magudanan ruwa da zamana ana kula cewa ruwan ba sa kwanciya so da shi sauran ba zai iya ma samun lokaci da zai har yayi kwaya kwanci har ya hayyafa ba ma su shiga cikin gidajen mutane
haka
sai kuma kamar amfani da gidan sauro
to saboda yanayi na lokaci anan zamu dakata da wannan shiri muna fata idan kunne ya ji jiki ya tsira al'umma kuma mu dau matakan kariya domin an ce rigakafi fa yafi magani a tara mako na gaba a halin yanzu a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku ni ce Aisha Tusule a huta lafiya
Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin 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 tuma amin ya Allah Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan gune ya shafa
har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
FM akan mita